Masu sauraron mu assalamu alaikum. Salu Garba ne daga nan birnin Washington DC ke muku maraba da sake kasancewa da ku a cikin shirin da rashin tayi. Shirin da ni nake shiryawa nake kuma gabatarwa. Sautari akan ce matasa ba a samar musu da abun yi, an bar su karazube a wani lokacin ma akan ta allaka tashi hankali da yawan rigingimu da yawan matasan da ba su da abun yi. A birnin Jos a jihar Plateau sana'ar sayar da rake ta zama wata hanyar samun dogaro ga kai ma wasu matasa musamman 'yan makaranta. Wakilar murar Amurka da ke Jos Zainab Babaji ta yi tattaki zuwa kasuwar inda ta yi hira da shugabaninta. Cikin hirarsu, Malam Yakub Muhammad, sakataren kungiyar 'yan kasuwar, ya bayyana yadda suke gudanar da sana'arsu da alfanunta da kuma kalubalen da suke fuskanta. Ga yadda firarta su ta kasance.
To, ya kuke gudanar da wannan sana'a ta ku ta rake?
Wato, muna yin ta kashi biyu. Amma kashi na farko shine wanda yafi ƙarfi. Za mu je gona mu saya, mu kawo kasuwa mu sayar. Sannan kuma mukan ba wasu dama in mutum ya zo mun zauna mun yi magana da shi, misali kamar dillan shi kenan. To dan haka kamar wani bafataki haka zai zo mu yi tsari da shi, mu nuna masa to ga yadda ake yi, in ya gamsu sai ya kawo sai a sayar masa. Amma wannan shine mafi karanci. Amma mafi yawa ana zuwa a je a siyo ne ko a baka bashi ko ka biya kuɗinka a hannu. Wannan shi ne yadda muke yi. To idan mun zo nan wajen sayarwa kuma, wayannan da ke ganin su wannan bayan Allah da suke yanka raken nan, akwai masu saukewa, akwai masu kankarewa, akwai masu sassaƙewa, akwai wanda kuma wannan yayin da ke ganin shi ma, su kuma aikin su kenan, su kuma su zo su ɗebe shi. In sun ɗebe shi su yi buhu-buhu don mai dan a sawa tumata, shi kuma inda za a kai shi ya tafi lafiya za su je shi kamar an shafa masa mai ba tare da ya yi ya samu ciwo ba jiki. To akwai wannan ɓangaren. Kin ga a taƙaice yadda muke kenan. Su kamar mayan kan mukan ba su raken nan wanda kan yi kai ɗaya kai biyu zuwa daidai inda kaso shi ta inganta. Zai in ya sayar washe gari ya kawo ma kuɗi. Sannan akwai wanda suke zaune kuma a waje ɗaya. Kamar wanda zaki gansu a unguwanni haka ko kuma mata, to su mafi yawan sun zo za su kai kamar na kwana uku ko hudu sai su je sun dawo sai su zo su kawo kuɗin, wasu kuma sun biya.
To wani alfanu za a ce ake samu a wannan kasuwanci na rake?
To amfani dai shine mafarko tukunna, akwai samar da aiki musamman ga shi mai kawo kayan da matasa wanda yake waɗansu su ma ɗalibai ne kamar wanda suke kankara nan, don da lokaci ne kika zo nan da za ki gansu, da su ma suna da ɓangaren shugabanci da chairman da sakatarinsu. To amfanin shi ne muna samar da aiki ne kamar su akwai wanda suka yi graduation a university a nan, wasu sun zama doctor, wasu sun zama abokan aikinku yan jaridu, wasu kuma muna nan tare da su haka, wasu engineers ne haka, duka muna nan a nan tare. Wasu kuma da kanan za su samu jari babba sai su kama wani kasuwanci. To ɓangaren waɗannan matasa ce mu ma da muke saukewa, da muna saukewa ne ba dan wani, dan mu samu wani abu mu biya makarantar yaranmu, mu biya haraji da yake kanmu na gwamnati da kuma namu na union, duk haka abin da muke yi kenan.
To tun lokacin da kuka fara wannan sana'a akwai wani tallafi da gwamnati ta kawo muku?
Tallafi wanda gwamnati za mu ce ta samar a nan shine fili, domin shi kan kashi sana'a ba zai yiwu ba sai da wajen sana'a. Amma wai ko a ce tallafi na kuɗi haka don wanda ba su da jari, gaskiya gwamnati ba ta bayar da wannan ba. Kamar wannan sharar da muke fata, muna fata a ce an samu yadda za a danga inganta tasa, maimakon a ce muka kwashe ta can muke kai ta, in muka kai ta can mu kona ta masu noman lambu su danga kwashewa. To da mun so a ce ko da private sector a ce ana packaging dinta
yau
da dai kun jama'a ce ko kamfanoni ana packaging ana gyara ta ana sarrafa ta yafi inda ake masa haka nan
amma kun taba ba koda gwamnatin shawara ne cewa kuna da wato dattin da ya kamata a yi amfani da shi wajen sarrafawa domin a samu amfani
to kai tsaye tunda wannan kasuwa na lokar gama ne kai tsaye ba zan ce mun taba ta magana da wani chairman a yanzu present amma a baya can amma a yanzu lokaci ma'aikata kamar na lokar gama wanda yake supervisor haka da masu karban collectors mukan tattauna wannan matsalolin
to suwa ne ne suke sayan wannan rake na uku
eh mutanen cikin gari ne na Jos al'umma ne maza da mata saboda wasu zaki ga an aiko su daga asibiti su zo su sai rake me dalili saboda suna da hepatitis B ne suke kiran shi kuma to za ka ga sun zo suna sha to amma saboda yawan masu yanka rake in aka ce sun fara talle to wayannan masu nema da ka su zo da ka asibiti an aiko su su zo su sai rake ba za ka gan su ba saboda mutun yana zaune a kofar gidan shi zai ga mai san rake ya zo ko kuma ya ga mata a anguwan su a ko ina ne to za ka ga shi nan ana sayarwa haka
to dan kina ga wannan guri babbar kasuwa ce akwai waɗanda suke zuwa daga waɗansu jihohi ko da ma a ce ko kasar waje suna zuwa domin kwasan rake anan
eh a hakika akwai akan zo da ka kaman jihohin da suke kusa da mu haka kaman Bauchi amma dai kaman daga Bauchi haka dai zuwa dai abin da ya fi within the local government na Plateau State anan muka kai haka ma haka amma akwai waɗanda da suka fara zuwa suna wayansu mutanen Indiya ne dan suna sayi shi in aka sarrafa shi su kai shi airport amma tunda muka samu matsala na jingimu a jihar Plateau to wannan abubuwa ya mai da mu baya gaskiya ya mai da mu baya wannan don wayannan sun daina zuwa akwai kuma wanda wasu kuma danga tatse ruwan shi suna melting din shi to wannan masu melting din ko bana ma sun zo mun ce musu to yanzu za su zo mu yi shi inda zai zama mu mun san amfanin da za su samu mu mun san abin da za mu samu sun san sai da mu sai musu mai inganci su ba mutane da inganci don kada a yi abin da ba shi da inganci ya kashe mana kasuwa to su din muna din da bana sun zo to yanzu muna sa rai da ganin su in Allah ya yarda
to waɗanne matsaloli za a ce kuna fuskanta a wannan sana'a ta ku
to babban matsaloli da muke fuskanta shine na rashin jari a wasu membobin gaskiya abun ya zama yana buƙatar babban jari wasu kuma ba su da jari sannan kuma kan kanshi nan din muna da buƙatar tallafin gwamnati kenan kamar na jari kenan ko to sannan banda wannan akwai matsala biyan haraje-haraje ka na gwamnati kamar a ce ana ƙara daga ce ga wannan yawa wani lokaci a kan hanya duk da an ba da sanarwa da gwamnati tarayya ta ba da sanarwa ta cire masu harajin kan hanya amma za su suna tare mana membobi mu a kan hanya
to banda wannan matsala a nan gurin akwai wani matsalan da kuke fuskanta
matsalar da muke fuskanta a nan kamar na fili kamar na kwasar shara matsalar da kuɗi take ce gaskiya sharar tana cin kuɗi a yi sa ce ga farko nake muke maganar muna fatan mu samu ɗaiɗaikun jama'a ko kamfani ita sharar ma an mun kwashe ta mun kai ta can dai a yi fatan ita don ta samar mana da wani kuɗi shiga domin sharar nan tana cin kuɗi kullum dai muna sharar da zai haura 6,000-5,000 kuma gwamnatin ta ce za ta yi maka wannan sharar ba ta iya ba
to daga ƙarshe ko kana da wani ƙarin bayani
to ƙarin bayani ne roƙon da nake ga ita gwamnati ta tallafa wa 'yan kasuwa musamman a jihar Plateau 'yan kasuwa su suka sha wahalan crisis mutanenmu muka rasa mun rasa jari 'yan kasuwa na ko'ina kuma mu 'yan kasuwa ba mu da bambancin addini ko da an yi crisis gwamnati ta sa doka idan muka fito zan siya wajen kirista zai siya wuri na kuma za ki gamu a tare muke matan da kike zuwa za a gansu matan kirista ne da na musulmi mazan ma kirista da musulmi mu a 'yan kasuwa ba mu san bambancin addini ba abin da ya haɗa mu shine saye da sayarwa kuma mutum ya bi doka wannan kuma roƙon da nake gwamnati ta tallafa wa 'yan kasuwa gaskiya 'yan kasuwa ba su da jari wa'ansu ma suna business ne yanzu akan bashi ake bin su mafi yawa yan kasuwa haka su amma gwamnati ta zo ta tallafa kamar da muke ji a wasu jihohi za ga ana tallafa yan kasuwa kuma muna roko a jihar Plateau kar mu zama sai dai mu ji alheri a wasu jihohi mu kuma nan jihar Plateau mu kafa cancanta mu samu alheri dan mu ne muke da wajen da kowa zai iya zuwa yi kasuwa mune koyi kowane irin kaya a nan Plateau in ya zo nan Plateau ya fi armashi a wajen yan kasuwa za a zo su yi shi to mune muke bukatan gwamnati ta tallafa ta shigo ta tallafa mana in Allah ya yarda Allah sa kuma gwamnati wanda suka ji su sanar da inda ya kamata a sanarwa
jama'a abin da ya sauka kenan sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu mu ci gaba da wani sabon shirin a madadin da waɗanda kuka ji muryoyinsu da Solomon Abu da Chubahiro Dodo ne da suka shirya mana sauti ni Salo Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya
amma ba zai saja san ke ba kana ba zai saba kan ce ba ku ne a kaje da hanya mai kyau ku ne a kaje da hanya mai kyau ka kuma yanda ka samu kuɗin ka ka jawo ya ka samu kuɗin ka to ne ka kaje da hanya mai kyau wanda sai kai kuni ka sami abin ka je ko ka je ta hanya mai kyau wanda sai kai kuni ka sami abin ka je ko ka je ta hanya mai kyau